sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan lokaci yanzu ma alheri Grace Abdishe tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da ya kasance shirinmu na ƙarshe a yau 2 ga watan Satumba shekara ta 2022. Bayan labaran duniya za mu nufi Kaduna birnin gwamna a Najeriya inda aka wuni taron kungiyoyin arewa da nufin neman yanda za a shawo kan matsaloli da suka addabi yankin. Muna kuma da rahoto kan marar tsuntsaye da tabulla a jamhuriyar Nijar da kuma matsalar karancin abinci da al'ummar karamar hukumar Boso ke fuskanta. Sai kuma bayani kan batun kashe iyayensa da wani matashi ya yi a jihar Jigawa. Kamar kowace ranar Juma'a Muhammad Awal Garba zai gabatar da labarin wasanni amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wani dan kunyar bakin wake ya kai hari a wani masallaci da yammacin yau Juma'a inda ya kashe akalla mutane 18 ciki har da wani fitaccen malamin addini mai biyayya ga kungiyar Taliban mai mulki. Jami'an 'yan sanda sun ce fitaccen malamin nan da aka kashe Mujibur Rahman Ansari yana jagorantar sallar la'asar ne a masallacinsa na Guzarga da ke birnin Herat mai iyaka da Iran lokacin da bom din ya tashi. Akalla masu ibada 24 ne suka samu raunuka a harin, kuma ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu kamar yadda 'yan sandan yankin da shaidu suka bayyana. Zabihullah Mujahid babban mai magana da yawun kungiyar Taliban ya yitar da mummunan harin da aka kai wa Ansari, ya kuma sha alwashin hukunta duk waɗanda suka kai harin. Jarumi kuma mashuhurin malamin ƙasar ya yi shahada a wani mummunan hari na matsorata, in ji shi a shafinsa na Twitter. Ansari ya kasance mai sukar tsoffin gwamnatocin ƙasar da ke samun goyon bayan Amurka saboda ba da damar tura sojojin ƙasashen yamma a Afghanistan a cikin shekaru 20 da suka gabata. Ministocin kuɗi daga kungiyar ƙasashe 7 mafiya ƙarfin arzikin masana'antu a duniya a yau Juma'a sun sanya ƙayyadewar farashin man fetur na Rasha da nufin rage kuɗaɗen shiga na yakin da Moscow ke yi a Ukraine tare da ci gaba da kuraren ɗanyen mai domin kaucewa tashin farashin. Amma bayanan nasu ba su bayyana wasu muhimman bayanai na shirin ba. Ministocin da suka fito daga kungiyar ƙasashe mafiya ƙarfin arzikin masana'antu masu bin tafarkin demokaradiyya sun tabbatar da kudurinsu ga shirin bayan wani taro da suka yi ta yanar gizo. Ko da yake sun ce za a tantance matakin ƙayyade farashin kowace ganga ɗaya kana daga bisani bisa nau'ukan kayan aikin fasaha domin amincewar haɗakar ƙasashen da ke aiwatar da shi. Ministocin na kungiyar G7 sun ce a yau mun tabbatar da aniyarmu na haɗin gwiwa ta siyasa don kammalawa da aiwatar da wani cikakken haramcin ayyuka wanda ke bada daman safaran ɗanyen mai da albarkatun mai na ƙasar Rasha a duk duniya, in ji ministocin guda 7. Ƙasashen kungiyar sun haɗa da Burtaniya da Kanada da Faransa da Jamus da Italiya da Japan da kuma Amurka. A hali da ake ci kuma, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da gwamza ƙazamin faɗa a kudancin Ukraine ciki har da ɓarin wuta a gundumar Inahoda da ke kusa da tashar nukuliyar Saprosia da Rasha ta kaiwa mamaya, wanda a halin yanzu masana makamashin nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da bincike a ciki. A jiya Alhamis, rukunin masana nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kammala zagayen farko na binciken kariya da tsaro da suka gudana a tashar ta Saprosia. Duk da cewa ana ci gaba da yaki tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine a kusa da tashar, masanan suna ci gaba da aikin su a yau Juma'a. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jawabinsa na daren jiya Alhamis cewa Ukraine ta iya bakin kokarinta na ganin wannan aikin binciken ya tabbata, amma abin takaici masu mamayar suna kokarin ganin sun gurgunta wannan aiki na hukumar IAEA mai matukar muhimmanci. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Taiwan ta fara fitar da bayanai akan ayyukan sojojin China yayin da suka mamaye sararin samanta da jirage 300 a cikin watan Agusta, wani adadi na tarihi a cewar wasu bayanai da tafitar ga jama'a. tun cikin shekarar 2020 ma'aikatar sojin Taiwan ta fitar da bayanai akan yadda jiragen China suka yi ta giftawa ta sararin samanta yankin da ke cikin tsaron ta da ya hada da yankunan kasa da ruwa na Taiwan da na China kanta. Jiragen sun fara ne ɗan kalilan a mako guda zuwa da yawa a duk rana ta Allah a wannan lokacin da ake zaman dardar. Sojojin sun tabbatar da bayanan jirage 444 da suka gifta akan yankin tsaron ta a cikin watan Agusta kadai. Adadin da ya ninka yawan jirage 196 da aka gani a cikin watan Oktoba bara a cewar bayanan da aka tattara akan masu take dokar yankin tsaron ta. Babbar damuwar Taiwan ita ce yawan jiragen da ke mamaye sararin samanta da take gani a bangaren gabashinta da ta ce ya dare zirin da Taiwan gida biyu. Sojojin China sun mamaye yankin tsaron nata ne sau 23 ne kacal tsakanin watan Satumba shekarar 2020 zuwa ƙarshen watan Yuli shekarar 2022 a cewar bayanan idan aka kwatanta da sau 300 a cikin watan Agusta kadai. A ƙarshe shugaban Amurka Joe Biden ya yi imanin cewa Amurka ta kai wata gaba mai hadari a yunkurinta na tabbatar da demokradiyya, kuma cikin wani jawabi da ya yi a birnin Philadelphia a daren jiya Alhamis shugaban ya dora laifin ne akan mutum guda. Ya ce ko shakka babu waɗanda suka mamaye jam'iyyar Republican a yanzu su ne Donald Trump da 'yan Republican masu aƙidar baga, yana nufi da takin yakin neman zaben shekarar 2016 na sake ɗaukaka Amurka ko kuma Make America Great Again, kuma wannan babbar barazana ce ga kasar, inji shi. Biden ya cecaki manufofin abokin karawarsa ga Amurka yayin da yake jawabi a gaban wani zaurin taro inda shugabannin farko suka rubuta kadan suka yi muhawara akan ayyana samun 'yancin kai da kundin tsarin mulkin Amurka kusan shekaru 250 da suka gabata. Ya yi jawaban mintoci 25 kuma ya ƙara da waɗannan mintocin ne akan maganar demokradiyya.
Gaida Baba Yakubu Makeri da karantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla bari mu bude taskar rahotannin namu a birnin Kaduna, Najeriya, inda aka tashi wani taron kungiyar bincike da bunƙasa arewa tare da tsaida matsayar cewa hada kan al'umma arewa ba tare da la'akari da bambancin yare, kabila ko addini ba shine kawai maganin matsalolin da ke addabar yankin, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aika mana.
Kungiyar bincike da bunƙasa arewacin Najeriya da ta saba bibiyan abubuwan da ke faruwa arewacin Najeriya dai ta kira dukkanin kungiyoyin yankin arewa baki daya domin fitar da tsarin ceto yankin daga halin damuwa da yake ciki ya zuwa yanzu. Shugaban cibiyar yaɗa kyakkyawar fahimta tsakanin mabiya addinai a Najeriya, Imam Muhammad Nurain Ashafa, ya ce komawa kan tafarkin haɗin kai ne kawai maganin matsalolin arewa.
Abin da muke son cin shine mu zaburantar da al'ummarmu gabaki ɗaya na arewa, mu koma akan tafarkin farko na tsuntsiya maɗaurinki guda, ita ce kawai za ta ba mu mafita matsayinmu na 'yan arewa. Da Gwari da Bakano da TV da Bafulatani da san an san abokan juna ne, wannan yana ma wannan uzuri akwai wasa da dariya tsakaninsu. Muna girmama juna, muna mutunta juna, wannan ita ce abin da muka rasa a yau. Maimakon wannan sai waɗansu shedanu, ma'ana masu sana'ar sai da takaddama domin cin abinci, sai suka canza mana wannan maudu'in, suka sa kiyayya da gaba cikin tarihinmu da asalin abubuwan da ya raba mu suka shiga cikinsu, maimakon abin da ya haɗa mu gabaki ɗaya.
Shi kuwa shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya Alhaji Nastura Ashir Sharif wanda ya halarci wannan taro, cewa yi matsalolin yankin dai sun taso ne daga rashin shugabanci na gari.
Lalacewar shugabanci a dukkanin matakai shi di ya janyo matsalar ƙasar nan ta tsaro, shi janyo matsalar ƙasar nan ta lalacewar tattalin arziki, shi ya janyo matsalar lalacewar ilimi, lafiya, zamantakewar al'umma, faɗace-faɗace, duka saboda lalacewar shugabanci ne. So wannan taro ne da za a ga an gyara shugabanci a kowane irin mataki, an kuma kawo fahimta tsakanin mabambanta addinai guda biyu da su manya a ƙasar nan, ba ƙaramin alheri bane a wannan lokaci, ba abin da ƙasar take bukata da arewacin Najeriya kamar wannan shiri da shi wannan shugaba namu Dr. Usman Bugaje ya kawo.
Alhaji Ibrahim Abdullahi shine babban sakataren kungiyar Fulani ta Gam Allah da ya wakilci Fulani, kuma yace idan aka magance matsalolin yankin arewa to Najeriya ma za ta samu ta tsira baki daya.
Alhamdulillah yanzu an fahimci muhimmancin haɗin kai da kare mutuncin juna da kare mutuncin yankin kuma an ƙara ma dai fahimtar cewa ita kanta Najeriya idan arewa ba lafiya babu yadda za a yi ta lafiya tun lokacin da aka kafa Najeriya arewa ne ke rike da ita shugabannin mu ne ainihin waɗanda za su iya daukan kowa nasu saboda haka duk lokacin da aka samu baraka arewa dole Najeriya gabaki daya sai ta samu matsala to wannan taro da aka shirya muna fatan za a ci gaba da shirya irin wayannan tarurruka ayi hakuri da juna arewa domin mu zanna lafiya domin kare mutuncin Najeriya don arewa ita ce Najeriya
kungiyoyi daban-daban ne dai suka halarci wannan taro wanda ya tashi akan matsayar cewa magance rarrabuwar kaunan al'ummar arewa kawai shine mafita
mu farka mu ceto arewar mu babba
farka mu ceto arewar mu babba
Isa Lodi Kara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to a gaida na Ikara in anjima kadan zamu saki komawa Najeriya amma kafin nan bari mu shiga makwabciya jamhuriyar Niger inda muka samu labarin bullar mura tsuntsaye ga Hamid Mahmud da karin bayani
Tun a ƙarshen watan da ya gabata ne aka samu bullar cutar a wasu yankuna na jihar Agadez wanda tuni kaji kusan 100,000 suka kamu da cutar a cewar Zabir Liman jami'i a ma'aikatar da ke kula da kiwo a Agadez
mun samu mun doka jini da doka abubuwa mun tura ka musu laboratory an gwatunta mana wannan ciwon shine babu ranar da ba a ka mana kaza wanda suna fuskantar wannan ciwo kaji 100,000 haka a cikin Agadez abinda idaddiga ya bamu wanda suna fuskantar wannan ciwo kaji suka kamuwa da wannan ciwo in kaza guda ta kamu cikin wurin akwai 20,000 duka kamuwa suke
hukumomi sun ce sun dauki wasu matakan rigakafin cutar ta hanyar ba da allurar rigakafin a wuraren da cutar ta fi kamari to ne aka yi wa dubban kaji allurar don kare sauran kajin daga kamuwa da cutar Zabiru Liman jami'i a ma'aikatar da ke kula da kiwo
mutane mai kaza shidi 3 4 5 wanda yana iya kawo elevage kawo a mishi allura kyauta ne abun ba a biyan kodala kuma wanda suke su da yawa ne muna iya dokan maganin ma mu mutar da su tunda ba su iya kawo su a musu shi ma dai kyauta ne duka wanga vaccine tura shi duka cikin jihohi ko ina da a samu ayi rigakafin wannan ciwon saboda wannan ciwon akwai shi kullum ma yanzu ma 20 miki mutane su kawo kajin su a musu wannan allura
cutar ta zo ne a wani lokaci da kasuwancin kaji ke bukasa a Agadez don haka kungiyar masu kiwon kaji suka bayyana damuwar su akan halin da za su shiga saboda da harkar ne suka dogara Malam Muhammad mamba a kungiyar masu kiwon kaji a Agadez
wannan al'amari na ciwon kaji babban matsala ne gare mu makiyayan kaji da masu sayar da kaji saboda su kaji ba su san ciwo ba kana iya ajiye kaza 1,000 ma kaga kaza guda mai ciwo da ta shige su duka za su iya halaka to gare mu masu sayar da wa kenan babban asara ce sayar da kaji wanda dai da shi ne muka dogara kwa zai iya kawo koma baya saboda zai kawo karancin kawo kaji ma saboda kowa na gudun ya kawo su a lokaci guda su zamanto daga zawar su sun mace kan ka samu masaya kenan zai iya kawo koma baya ya har su kai ga tsada
Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez Jamhuriyar Niger
to gaida Hamid sai kuma batun wata matsala da ta dade tana ciwa al'ummar karamar hukumar Bosuwa Jamhuriyar Niger ruwa kuriya jamhuri wato wannan al'umma dake gabas maso kudancin jihar Difa na fuskantar matsalar tsadar rayuwa sakamakon datsewar muhimmiyar hanyar da motocin da kun kayan kasuwanci ke amfani da ita idan za su iya shiga zuwa wannan garin hakan kuma na da nasaba ne da ruwan sama da aka rika samu kamar da bakin kwarya a garin a cikin yan kwanakin nan mazauna wannan gari dai ya kasance tilasi tafiyan kusan kilomita 25 domin samun abinci kamar yadda za ku ja wannan rahoto da Abubakar Isa ya aika mana
Ya dai kasance al'ada a duk shekara a wannan lokaci na damuna karamar hukuma ta Boso dake gabas maso kudancin Difa na fuskantar wannan matsala ta datsewar muhimmiyar hanyar dake shigowa garin sakamakon ruwan sama da ake samu. To sai a bana wannan matsalar ta kara yin kamari sakamakon ruwan sama da ake ci gaba da samu kamar da bakin kwarya. Yan kwanakin nan a garin na Boso wanda ke samun kusan milimita 300 a mako daya al'amarin da yayi sanadi sanadiyar rugujewar gidaje kimanin 200 ciki har da gidan sarkin garin. A yanzu wannan al'amari na datsewar muhimmiyar hanyar da ke shigowa garin na Boso. Ya hana ababen hawa musamman ma motocin dokan kayayyakin masarufi shigowa garin. Al'amarin da ya kawo karancin kayayyaki na masarufi tare da hauhawar farashin su a kasuwannin garin. Gama abinda wasu daga cikin mazaunan garin na Boso ke cewa game da wannan al'amarin.
Sunana Abacha Alhaji. Yanzu a gun Kadiba a cikin garin Boso babu abinci kai da dabbiki masu da yanki. Kuma ga mutane malfatari wanda aka maida su kuma a Boson suke samu su ci abinci suke zuwa su sai a ce maka yau na yau da gobe. Ya zama to ba abinci ba abin da za mota yana ba iya tafiya. Mutane sai dai su tashi daga Boso zo Tumut kamar misali kilomita 25 kafa su zo su dauki abinci su kuma garin Boso. Matsala ne babba wanda mutane al'umma suke fuskanta a cikin garin Boso.
Malam Hassan Kacella Bukar ne jan. To ɗan Boso dai ka san shekaran jiya ma an yi babban ruwa mutane suna cikin matsala. Abinci na ɗan kasuwa ma ba a iya kai shi Boso. Motan ya tai Tumur ne bakin shi. To a kafa mutane suke zuwa suke dauka abincin nasu kai. To Boso ne gari ne babba wanda adda kai jama'a da ɗan refugee, ɗan déplacé interne, ɗan retourné. Duk mutanen nan suna cikin Boso. In hanya ya cire yau kaga dole ne mutane sun shiga cikin wasala.
Ko bayan sadar kayayyakin masarufi a garin na Boso, su ma drobobin motocin doka fasinjoci masu zuwa garin na Boso sun kara farashin sufuri. Malam Adam, shugaban tasar motoci garin na Boso, ya kuma yi karin bayani.
Motoci sati biyu ma ba su zuwa, fasinjan duk da kawa ne suka taya Boso. Wallahi haka ne, ka gani a wannan kaya ma duk na Boso ne, yau ya kai kona goma. Motoci babu mai tafiya ne, abinci na gida ne kwata-kwata, komai da komai ya kare Boso din. Ko abinci gida. Da wani kutiya biyu uku sai a saba yayin shi da kawa yake tafiya. Hanya din mun sha wahala mu duka. Kai ka bari wahala hanya Boso wannan akwai wahala da yawa ne.
Ganin yadda wannan al'amari ke ci gaba da yin kamari, drobobin da ke amfani da hanyar da ruwan sama ya datse sun baiwa hukumomin jihar Difa shawarar bude hanyar da drobobin suka saba amfani da ita idan babbar hanyar ta datse. Wace hukumomin jihar Difa suka rufe sakamakon matsalar tsaro. Baba Gana Alhaji Bakau na ɗaya daga cikin drobobin.
Hanyar nan jihar Kaulawa wannan mota mun ya je Limiyo yake yi. Kuma ko toron Tumur wannan in ka bar Tumur akwai wani rami karen. Ramin nan motocin mu sai faduwa suke yi ba mai gyara. Yanzu muna cikin la ilaha illallah. Ba abin da ba mu ba aka ce mun nemi taimako a bude mana hanyar daga Kabulawa zuwa Tumur wannan hanyar sojoji suka hana mu kuma mun ga sarki ba abin da suka yi farfe mir duk suna nan mun je mun ga musu ba wanda ya kula da mu wallahi motocin mu muna shan wahala kuma ba wani hanya kawai ma ba jarawa mu a taimaka mu hanyar abude mana hanyar Kabulawa masalan mu kenan yanzu ka na duka na Boso ne ga ba motan da zai dauka abinci ne gashi a cikin akwai abinci ne.
To ko mi hukumomin na Difa za su ce game da wannan al'amarin? Malam Kyari Bulu shine mataimakin magajin garin Boso.
Suke shekaran jiya da sahi da aka yi ruwa gidaje mara suka zube suna da dama. Yanzu kaga waɗannan gidajen da suka zube mutane ana masu ajiya a kai musu gudunmuwa mai hanyar da za a bi a kai shine zama tashin hankali. Kuma haldin mu a samu a yi mana hanya. Mun ga hanyar da zai fita daga Kenta Indi ya biyo ta Tumbure ta yi Boso. In aka muna wannan mun gaskiya alhamdulillah komai ya daidai.
Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Niger.
To Malam Abubakar, muna godiya. Bari mu karkare a ƙauyen Zarada Sabuwa na ƙaramar hukumar Gagarawa ta jihar Jigawa arewa maso yammacin Najeriya, inda muka samu labari cewa mutumin nan da ya kashe mahaifi da mahaifiyarsa a jiya Alhamis na fama da tabin hankali kamar yadda mazauna unguwar suka shaida wa wakilin mu Mahmud Ibrahim Kori a wata hira ta musamman.
Ni wannan na ma Salisu shi dai da mun yana dan yin tabuwa ne tabuwa ta kuma kadan kadan to amma kuma ba ta yana tabin hankali amma kuma tabin hankalin ba wani wannan bane jifa jifa ne shi tabin hankali ne ki kuma tabin hankalin ma hankalin ko shi dai dan surutu ya haka dai wanda dai bai kai ya kawo ba to kuma da mun tira na kai abin da yake dan motsa mata kuma shi wannan kana ji ko wata ko shi abin da ya daman da Allah hada ya lokaci daya shi wannan baban nashi kenan ya je gona Allah ya dawo gida mai mashin ne ma ya rige mar hanya ya kawo ya gida sai ya zo ya tadda ana dan hayaniya da shi wannan wanda yake santa matar kanansa sai da matar kanan nasa sai yayi amfani da ita sai baban na yi go yake dan mar irin fadannan da nasiya nan ko kuma yin nan da ya ji haufi sai shi a lokacin kawai da abu na iska ne kawai ya dauko ta bare ita kawai da ya daga ta bare sai bigi ya bigi mahaifin nasa ita kuma uwar kenan ta dawo ita ma daga gona ita nasu ta dai aka mahaifin ya bigi to ta zo da ta ce mar wane ya aka haka kada shi wane ne wane ne wane ta dan mazunci dai aka irin na uwa kawai ita dan irin yaruman nan ta yi ta karbi tabariyar kawai ya goce da ya goce ba ta karbi tabariyar ba kawai ya nuna duka ta ita ma zai yi ta dan yi baya to suna yin baya ta ji yara ta gudu kawai ita ma sai ta ke da akalin wannan wallahi to yana dukan ta kuma shi ne nan da ta faɗi shi wani nan makwabtansu a yi wani kanan baban nasu je ya leko ya ga duka suna kwanciya da ke su ya man magana shi ma ya sa ya duka sai ma gane nan to nan kyauri dai ya raba su ya je da kyaurin ya fahimci kuma ya dawo baya. To shi ne shi kuma wannan makwabci ta fashe na wanda ya kawo dan dauki shi kuma ya yi tunanin irin ɗakin nan ne zai zubi ya ce shi ya ganye da tabariya nan gashi ya buge mutum biyu kuma ga wannan a ɗaki ya saya a gaba da yi magana ya mai min magana ya gani ma ya biyo da ya cin marke ya saya da mijin shi da mai ya dawo daga gona ne ya sa in kada kinin girbi ne a hannun nasara ma shi ne nan da aka yi hakan wannan sai yake ta baya da baya da baya kawai shi ya fada kan irin jujin hannun to da ya fada kan jujin hannun kawai shi ma da ya fadi. Kini shi yin samun tabarewa ne ya buga ba.
Cin yaushe yake fama da wannan ita matsala?
Eh gaskiya ya ɗan daɗe ba shi da lafiya amma ko ba matsananciya ba ce shi dai haka magana in kuna yi in yama wata maganar za ka gane cewar ba shi da lafiya ce shi zai ne kar sai haka.
An gano musabbabin da ya sami yi wannan taɓin hankali?
Eh gaskiya musabbabin shi wannan taɓin hankalin da yi akwai wata addu'a da aka ce suna yi. To kuma ita ce ta haka irin ta rufa nan nan yake ake mar zargi ne kuma amma ba tabbatarwa haka yi ba to ita ce da yake dan zargi ne da hakan wani da haka sa kuma wannan ya tabo ta goma
tunda aka lura yana fama da wannan matsala akwai magani ko kuma wuraren kula da gida wajen masu kula da masu taɓin hankali kamar na kazauri an yi wannan kokari
eh gaskiya ba je can ba
to yanzu wannan hali ake ciki ga abin da ya faru
ni to yanzu halin ne da ake ciki ma'aikata sun zo ne sun kama shi kuma iyaye wannan kuma kawai Allah ya musu cika a sun mara gudun da kawai shi kuma an kama da hanci an tafi da shi ka zaure ma.
O an kai shi ka zaure wancan gida na masu kula da taɓin hankali.
Yawa yi.
To tunda wannan abu na gida ne kenan shi kenan an yi jana'iza an musu sutura kuma sai dai a nemi fatan lafiya ko kuma akwai wani abu da hukuma suka ci nasi.
Eh to wannan ne kuma hanyar zai mu dai mu ji a yanayin da ake cika farin ciki kenan.
An ce akwai wanda yayi wa shi ma ko makwabta ne sun je ba da agaji kuma shi ma aka yi mai rauni ko wani abu mai kama da haka.
To Mahmud Ibrahim Kwari a firarsa kan wannan batu har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke jisa inji.
Duniya mai yayi mai yawan yalwa duniya mai aure ne mai shirin tambili a fagen tafiya ai watan watan ana ai ba za ka yi ba
madalla yanzu kuma ga Garba Awal da labarin wasanni
wasanni a takaice
shugaban hukumar kullun kafin ta sake muriya kamar Samuel Eto yana ci gaba da kawo gyara da ma yin kuskure ma a al'amuran kullun kafin kasar jamhuriyar kamar yau watanni biyar kenan da tsohon kaftin din suka kamar kuma dan takare da a kasar ya haye wannan kujerar sanan shi ne wanda yake gudanar da sana'ar kullun kafa ya fara samun wannan mukami a fadin kasar ta jamhuriyar kamar sai kuma mu leka gasar kakar wannan shekara a kasar Faransa anda club din suke bugawa hali yanzu dai club din Paris Saint-Germain ita ce zamto ta farko akan allan da maki 21 sai kuma club din Lens ta zamto ta biyu da maki 14 haka zalika club din Olympique de Marseille ita kuma ta zamto ta uku da maki 11 da kuma muka leka ta bangaren gasar da ake gudanarwa a kasar Ingila club din da ta zamto ta farko akan allan wannan shekara ita ce club din Arsenal anda take da maki 15 sai kuma wanda ta zanto ta biyu club din Manchester City da maki 13 haka zalika wanda ta zanto ta uku ita ce club din Tottenham da maki 11 sai ta bangaren gasar wannan shekara da ake bugawa a kasar Italia wanda ta zanto ta farko akan allan ita ce club din Atalanta Bergamo da maki 10 kuma ita ce AS Roma da maki 10 ita ma sai wanda ta zanto ta uku ita ce club din Inter Milan da maki 9 da kuma kan rinka bangaren kakar wannan shekarar a kasar Spain wanda ta zanto ta farko akan allan ita ce club din Real Madrid da maki 9 sai kuma ta zanto ta biyu club din Betis da maki 9 ita ma FC Barcelona ita kuma ta zanto ta uku da maki 7 Mama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru.
So shirin namu kenan a yau amma kafin mu karkare ga baba da tashin muhimman kanin labarai.
To alheri a takaice wani dan kunar bakin wake ya kai hari a wani masallaci da yammacin yau Juma'a inda ya kashe akalla mutane 18 ciki har da wani fitaccen malamin addini mai biyayya ga kungiyar Taliban mai mulki. Jama'an 'yan sanda sun ce fitaccen malamin nan da aka kashe Mujibur Rahman Ansari yana jagorantar sallar la'asar ne a masallacinsa na Guzarga da ke birnin Herat mai iyaka da Iran lokacin da bom din ya tashi. Akalla masu ibada 24 ne suka samu raunuka a harin kuma ana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu kamar yadda 'yan sandan yankin da shaidu suka bayyana. Ministocin kuɗi daga kungiyar kasashe 7 mafiya karfin arzikin masana'antu a duniya a yau Juma'a sun sanya kayyadewar farashin man fetur na Rasha da nufin rage kudaden shiga na yakin da Moscow ke yi a Ukraine tare da ci gaba da kuraren danyen mai domin kaucewa tashin farashin. Amma bayanan nasu basu bayyana wasu muhimman bayanai na shirin ba. A ƙarshe, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Juma'a cewa ana ci gaba da gwamza ƙazamin faɗa a kudancin Ukraine, ciki har da ɓarin wuta a gundumar Inahoda da ke kusa da tashar nukuliyar Saporizhia da Rasha ta kaiwa mamaya, wanda a halin yanzu masana makamashin nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya ke gudanar da bincike a ciki. A jiya Alhamis, rukunin masana nukuliya na Majalisar Ɗinkin Duniya sun kammala zagayen farko na binciken kariya da tsaro da suka gudana a tashar ta Saporizhia. Duk da cewa ana ci gaba da yaki tsakanin sojojin Rasha da na Ukraine a kusa da tashar, masana suna ci gaba da aikin su a yau Juma'a.
To masu saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri sai ku kasance tare da mu gobe lokacin da zamu kawo muku rahotanni na musamman kamar yadda muka saba za ku iya garzayawa dukkan shafukan mu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun ƙarin bayani yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da injiniya mu da kuma wadda ta gabatar Faida Hamza Alheri ke muku fata alheri sai kuma da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana.